Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki. Kuma ka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar wata kungiyar kiwon lafiya ta Amurka sun yi wani shiri na duba marasa lafiya kyauta a jihar ta Kebbi. Muna kuma dauke da rahoto akan wata baraka da ta kunno kai a jam'iyyar CPR inganci da ke maradin jamhuriyar Niger. Idan mun bude layukan mu kuma an jima, muna so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance matsalar satan mutane da ke karuwa yanzu a wurare daban-daban. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Sauraro, assalamu alaikum. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat waɗanda za su karɓi rinjaye a majalisar da nan watan gobe sun sha alwashin ƙaddamar da faffaɗan bincike akan harkokin kasuwanci da manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump cikin shekaru biyu da yana mulki. ‘Yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sun yi ta nuna wa shugaba Donald Trump sassauci tun bayan da ya hau kan karagar mulki a shekarar 2017, inda sukan guje wa duk wani bincike da zai tozarta shi akan kuma da kuma waɗansu mutane da yake naɗawa a kan mukamansu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban na Amurka ya yi ikirarin samun gagarumar nasara a zaben na jiya Talata bayan da ‘yan Republican suke ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa. Donald Trump ya bayyana da hakan ne a shafin nasa na Twitter gabanin wani taron manema labarai da ya yi a fadar gwamnati ta White House. A halin da ake ciki, wasu kasashen duniya na tsokaci kan zaben na Amurka, inda kakakin shugaban Vladimir Putin na Rasha, Dmitry Peskov, ya ce babu wata alama da ke nuni da cewar dangantakar Amurka da Rasha ta za ta inganta. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ruwaito cewar ana samun ƙaruwar bakin haure da ke mutuwa a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙasashensu don zuwa ƙasashen Turai. Hakan na aukuwa ne saboda an hana gudanar da duk wani ayyukan agaji na ko kuma na bincike da za a duba don a taimaka musu. Rahoton ya ƙara da cewar akwai mutane sama da 2,000 'yan gudun hijira da suka mutu a cikin wannan shekara a tekun Mediterranean. Ya kuma yi nuni da cewar adadin masu nutsewa a cikin teku ya ƙaru matuƙa, musamman ma a yankin tsakiyar tekun. Rahoton ya kuma lura da cewar mutum ɗaya cikin mutane 8 ke mutuwa daga cikin waɗanda ke bin hanyar nan don zuwa ƙasashen Turai a duk lokacin da suka dinkari bakin tekun Italiya. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Charles Yaxley ya ɗora alhakin mace-macen akan yadda aka rage ayyukan kai agajin gaggawa ga matafiyan. An dakatar da shirin ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wani jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa da aka shirya za a yi a birnin New York ranar Alhamis. Da safiyar yau ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar soke tattaunawar a ce a gobe idan Allah ya kai mu, inda ta ce za ta sanar da sabuwar ranar da za a gana wadda dai har yanzu ba a sa rana ba. Sanarwar dai bata bayyana dalilin soke wannan ganawar ba. an shirya ganawar ce tsakanin Mike Pompeo da Kim Jong-il mai baiwa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un shawara. A lokacin da aka fitar da wannan sanarwar tun a farko, an tabbatar da cewar za su gana ne don biyo don duba wannan kudurorin da aka shata guda hudu da aka zanta a lokacin ganawarsu da kuma daidaito a Singapore, ciki har da batun nan na yadda za a kawo ƙarshen makaman nukiliyan Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun kiwon lafiya. Mutane sama da 50,000 ne suka ci gajiyar wani shiri na duba marasa lafiya tare da yin fida akan cututtuka daban-daban kyauta a jihar Kebbi. Gwamnatin jihar da wata kungiyar ƙasar Amurka ne suka gudanar da wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin ne ya aika mana da rahoto.
Karo na biyar kenan da ake gudanar da wannan shirin na samar da kiwon lafiya kai tsaye kuma kyauta ga jama'ar yankunan karkara a jihar Kebbi. Shiri ne dai na haɗin gwiwar likitoci daga wata kungiyar bada tallafin kiwon lafiya ta ƙasar Amurka mai suna Moses Lake da gwamnatin jihar ta Kebbi, kazalika da kuma likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya daga wasu manyan asibitocin Najeriya waɗanda sukan tattaru a asibiti ɗaya. Wannan karon a babbar asibitin Kalgo inda suke duba marasa lafiya, a baiwa wasu magani, a kuma yi wa wasu aikin tiyata kuma duk kyauta. Babban daraktan kula da asibitoci na ma'aikatar lafiya ta jihar Dr. Aminu Haliru Bunza shine ke shugabantar aikin, ya kuma yi ƙarin haske akan yadda yake gudana.
Alhamdulillah, marashi lafiya in ya shigo nan na farko za a bashi kati ya ga likita. In likitan nan yana so a mashi gwaji, shi na jini ne, shi na fitsari ne, ko kuma za a je a dauki hoto ne x-ray, ko za a mashi ultrasound ne, to duk abin da za a mashi in ya kare a bashi kuma magani. Komai da ake yi kyauta ne. In hida za a mashi hida, in kwantar da shi aka yi, hatta da ruwan da zai sha da abincin da zai ci mu muke bashi kyauta. In aka kare sannan mu sallame shi kuma mu bashi maganin da ya kamata.
Kawo yanzu dai majinyata fiye da 50,000 ne suka amfana da shirin, wanda babbar sakatariya a ma'aikatar lafiya ta jihar Halima Dikko ta ce tuni da yayi tasirin gaske.
Talaka gaskiya ba zai samu kwararrun likitan da aka tara wannan wuri ba in ba ta wannan hanya ba, saboda mun ga cigaba ga lafiyar al'ummarmu, mun ga cewa yara kanana da suke da matsaloli an kawo su nan an samu waraka, wa'ansu wa'anda ma kafafunsu ma sun samu problem an kawo an warkar da su, wani yana nan bakin shi ma bude yake an dawo da shi ya koma lafiya.
Dubun dubatar jama'a ne yake yin tururuwa a kowace rana ta Allah zuwa asibitin, na kuma sami zantawa da wasu daga cikin su.
Maryam Musa, nayi farin ciki na ji daɗi tunda ban ba da ko sisi na ba, kuma mun gode ma Allah da wannan gwamnati.
Sunana Adamu Al-Musafa, to na zawo da wata mata ne mara lafiya, kuma mun ji da ta an ba mu gado kuma an ba mu magani kuma gaskiya a fasa kishi sai wallahi.
Sama'ila Usman da zuwa matsalar idanu ne kamar tun shekaran jade ne ne zo ne ta gugar maya da Allah ta muke ne na samu kati, kuma na ga likitoci masu da cike Allah sa kuma aka kawo ni wannan daki yara izu aiki da aiki.
Likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya fiye da 300 ne yanzu haka suke gudanar da aikin na duba marasa lafiya da ke da cututtuka iri daban-daban da suka hada har da tiyatar haihuwa da sha'anin kashi da matsalolin ido da na haƙora da dai sauran cututtuka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wata baraka ta kunno kai a jam'iyyar CPR Inganci a Maradi a yayin da aka dauki matakin dakatar da Honorable Kabiru Ibrahim dan majalisar dokokin jihar daga harkokin jam'iyyar har tsawon shekara guda. Ga rahoton Shaibu Mani daga Maradi.
Ga alama kamar yadda waɗansu jam'iyyun siyasa suka tsinci kansu wajen rikici wajen na ƴaƴansu a jamhuriyar Nijar, za a iya cewa ta baraka ta dano kai tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Sifiyar Inganci da ke nan Bulmuraɗi, wacce matashin nan Kasimu Muktar ke jagoranci, lokacin da Buran Sifiyar Inganci a Muraɗi gari ya wani zaman taron shirar tsaye da ɗan majalisar dokoki Malam Kabir Ibrahim har tsawon shekara guda, ba shi ba taɓa harkokin fartin Sifiyar Inganci, inda Buran ya zarge shi da keta doka kukin jam'iyya. Me ya zafi haka alisar da jagoran farsan Sifiyar Inganci a Muraɗi gari?
Dalilin da ya samu ka dakatar da shi, mun ga yana mafarci zagon ƙasa kuma yana cin mutuncin shugaban mu Kasimu Muktar. Mu kuma wannan jam'iyya da aka kawo ta, duk wanda ka gani cikin ta nan Muraɗi, dalilin Kasimu Muktar ne yake ba dalilin shi honorable kai. Shi an ba shi matsayi kuma ya koma yana cin mutuncin shugaban mu da duk wanda ake yi mu kunya. Ya zanna da honorable cewa wannan abu da Allah da Annabi ya na akwai wani mutum wanda zai bashi magana cikin jam'iyyar Sifiyar Inganci nan garin Muraɗi ya dauke ta babu sama da shi, ya san wahalar da muka sha a matsayin shi na deputy national na farcin Sifiyar Inganci, kuma ya koma yana mafarci zagon ƙasa. Kenan ba za mu raba tun yanzu daga halar ta yi a shekara 123 a lalata mata ta dakatarwa ta jan hankali ki tunda mun ba biro national zabi ta dauke mataki da ja biro national har ta haddo ta karra cewa ta tsaida shi da duk wani activity da sunan Sifiyar Inganci yanzu bai da izini ya wata magana, sai in kamar ya gyara halayen shi a shirye muke mu koma ta ya tare da shi.
Shi ma a wata hira da gidan rediyon Murar Amurka, dan majalisar dokoki Malam Kabir Ibrahim ya ce ba ta saɓa ba bin daga Arwa, ba haka ake hidda mutum ba, dole sai an mata takara ko an buga ƙa'idojin jam'iyya.
Hidda mutum jam'iyya ba hakan gaba ne ake yin shekara zuwa. Hidda mutum jam'iyya akwai mataki wanda article na 28 na wannan kundin na farko, shi yasa nake gayin shi dan saboda su koma su yi karatu. Cewa inza ana zargin ka da laifi sai an baka dama ta ka zo ka kare kanka na zargin da ake maka, kuma sai an gaya maka ga zargin da ake, kuma wannan abun wanda ke yin shi sai nake yin shi, kuma ita kuma sai na babu abinda babu zai maka shari'a. An tuka ni ban san wannan dan jam'iyya da nake da matsala da shi tun daga shugaban jam'iyya har wanda ke za a cewa militant ne na wanda ya shigo yanzu ma ban da matsala. Ni na da wani abu na rayuwa, muka samu matsala ni da kai zan gaya ma wani kaza da kai bai kai mun ban ji dadi ba, kuma daga nan na wuce na gaba. Mun fara wannan rigima le 30 October 2017.
Ba ma a ce jam'iyyar Sifiyar Inganci ba da ke jaririn farti. Waɗansu tsayin fartin sun dama sangani yadda ta kai su ga baraka har da darewa a gidaje da dama. Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Muraɗi, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sha'ibu Mani. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, ɗazu da safe ne aka sako wasu ɗalibai a ƙasar Kamaru da aka sace su cikin farkon makon nan, aka yi garkuwa da su amma an sako su. Haka kuma a jamhuriyar Nijar ma an sace wani bafin Latini yau, wasu ƴan bindiga da ba a san inda yake ba. A Najeriya ma akan samu irin waɗannan matsalolin da ke faruwa na sace-sacen jama'a. Yau muna son ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a iya magance matsalar sace-sacen jama'a da ke karuwa a wurare daban-daban. Amma kafin nan ga wannan sakon.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Sokoto.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Kabiru Abubakar, ulan yaki shagarin local government sukuke tare da Najeriya.
To mallam Kabiru, muna jin ka.
Da farko dai ina jinjina ma gwamnatin Kamaru akan wannan hubbasa da kai, wanda yake gaskiya abin ayaba ne, amma ina fatar za a zamna tefin shawara tsakaninsu da ƴan aware domin kaucin aukuwa faruwa ko kuma ince aukuwa haka nan gaba, saboda abubuwan garkuwa da mutane musamman ma yara abin takaici ne da ban haushi musamman irin Najeriya Nijar da Zoma ta take Kamaru. Ya kamata waɗannan gwamnatoci su san matakin da za su hau su zamna da ainihin ɗan aware ko.
To mallam Kabiru Abubakar, layin ka ya goce, amma mun gode. Har yanzu dai muna nan a Sokoto.
To, hello?
Hello, da wa muke magana?
Daga Abu Alila.
To, muna jin ka mallam Abu.
Ana muna dangane da
muna son mu ji ra'ayinka ne akan yadda kake gani za a iya magance matsalar satar jama'a, sace-sacen jama'a da ke dada karuwa.
Sace sacen jama'a yadda ake a dauki mataki, Allah ya taimake mu kuma su dauki mataki akan daukar tamu su yi jami'an tsaro irin da ya kamata.
To, su sauran jama'a ba abin da za su iya yi, gwamnati sai kawai za ta iya yin wani abu?
Su sauran jama'a suna ana su kansu sauran jama'a suna taimakawa bangare su kansu suna tsaro akan gano su.
To, mun gode mallam Abu daga Sokoto. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kashimu ne daga kafin Hausa local government jihar Jigawa ta Najeriya.
To mallam Kashimu, muna jin ka.
Yawwa, wannan kaman al'amari da yake faruwa nan kasata mu Najeriya, muna kaman sakace na gwamnati da mutane suke zuwa garkuwa da mutane.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, abin dalilin abin da yasa kace haka, saboda abubuwan da ke faruwa kaman jihar Zamfara, da ji abin da ya faru a jihar Katsina, an kashe wani bawan Allah an sace yarsa. Shi ne nake magana kai.
To, mun gode mallam Kashimu daga Jigawa da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Sokoto. Salamu
alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
To, Hajji Maryam, kina tare da mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kiran kafafen yaɗa labarin ce ban kasa ta jihar Sokoto, Usman A. Bello Bonkari.
To, mallam Usman, muna jin ka.
To, dangane da wannan al'amari, matakin da za a ɗauka shi ne na farko a sa doka wadda za a hukunta waɗannan mawasata al'umma in ta ce kai ta kai ta kisa a yi kisa, na biyu kuma a ƙara ma da na tsawo kayan aiki, na biyu su kuma al'umma ya da kyau a ce suna kai rahoton duk wanda sun kasan shi na irin waɗannan abubuwa ta hanyar da ya kamata, kada ya zan kowa da ɗayan ta tafi da mada zai bayar da jami'an tsaron da su kansu al'umma su kansu da mutanen da ke waɗannan abubuwa suna a cikin al'umma. Saboda haka ya da kyau a ce an tsaya an gano cewa masu waɗannan abubuwa ana hukunta su, idan an ka hukunta su da ya kamata, to insha Allah za ki iskan mu wani gobe ba zai sake wannan ba. Na gode Usman A. Bello Bonkari, ƙarfin hukumar kitabin jihar jihar Sokoto.
To, mu ma mun gode mallam Usman A. Bello. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To, mallam Ibrahim, muna jin ka.
To, gaskiya wannan al'amari mu akwai abin mamaki tare da shi. Don saboda me abin mamaki a ce in aka musamman gwamnatocinmu na Afirka duk inda aka kawo mai laifi ba hukunci. Ba a hukunta su, a kama ma'aikatan gwamnati a yi garkuwa da su a kashe, a kama 'yan talakawa manoma a yi garkuwa da su a kashe su, amma kuma da an kama ainihin masu aikin nan kwana biyu kwana uku sai ka ji an sake su.
Mallam Ibrahim, ban tare numfashinka ba, akwai wanda ka ga an kama su kuma aka sako su?
A ido dai ban ga wanda aka kama ba, to amma kuma sai yiwuwa a ce wannan al'amari duk gwamnati suna ce abin ya gagare su, a ce ba san inda suke ba san su ba. Akwai mamaki game da wannan al'amari.
To, mun gode mallam Ibrahim mai wankin hula, da fatan koken da kai ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Bauchi?
Kuna magana da Abbati Kailani, alkaliri daga jihar Bauchi.
To, mallam Abbati, muna jin ka.
to ni shawaran da zan bayar cewa lalle dukkan kulin da ake irin wannan aikace din tunda ba reji bane daga gari ake kama mutane ake zuwa da su jeji to ya kamata da sarakuna da masu anguwanni da kuma mutanen gari su zuba idanu da irin mutanen da suke shigowa to muddin aka zuba idanu ga irin wayannan mutane aka hada su da hukuma to za a samu saukin al'amari din in Allah ya yarda
to mun gode mallam abba ta tela mu ma mun gode sosai yanzu kuma bari mu koma mu je jihar Kaduna
aje Maryam Dauda barka da yammaci
barka ka daidawa muke magana
Lana Murtala ne ina kiran ku da jarin da su a Kaduna tare da Najeriya
to mallam Murtala muna jin ka
to majiya Maryam ina fata dai da ku da su Juni Grace sun je kun kada naku Korea to gaskiya sun ji wannan bayani kuma abinda zamu bada shawara ga mutane sai an cire tsoro a zuciya shi ne cewa daga an ga mutane ko da ya fara da kowa yana tsoron ya je gaya ma wanda ya kamata a gaya ma irin su kuma haka dole sai mun cire tsoro kuma su masu wannan aiki muna ba su shawara da ya kamata su ga kuma da Allah saboda ko kai wannan abu ko ka samu jini shi na yara kin ga akwai matsala sannan ya kamata a ce su minista ki ya su dan bazo su kare kai ne a ce kayan yaɗa labarai na zamanin mun waya ake suna bin kadin wayan su din ina ne wayan ke tafi ina ake karban wayan inda za a gano inda mutane suke da fada doma da mataki a kai fatan za ku tashi lafiya
to mallam Murtala mun gode Juli ita ma ta ce a gaishe ka kuma ta ce a ce maka ta kada kura'a to masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu mun samu wani kira daga birnin Lagos
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
sunana Aminu Goni daga birnin Lagos
to mallam Aminu muna jin ka
maganan yadda ake kawo mutane a hagar kowa da su ina ganin mafita shine ya kyautu a rinka bibiya musamman mafi yawa waɗanda ake kama sukan ce mutanen da suke kama sukan yi kama da wannan jami'an tsaro na cikin na fadin kaya haka za su sako da makamantansu motar su kuma za ta kasance kamar hilos da makamantansu idan aka kama mutum sai a ce za su sa musu handcuff sa'an nan su ce su sun kuyar da kansu ko da an zo wajen checking point
ba za a gane mai shekaruwa ba
yawa ba za a gane su ba sa'an nan idan checking point din suka duba sai su ce ai sun kama criminals ne don haka sai checking point su bar su shige ya kyautu a rinka bincike sosai kuma waɗanda ake kamawa din akan ce musu sun kuyar da kansu
to mallam Aminu Gwani ina ga layin ka ya goce yanzu dai bari mu je Nasarawa a gurguje assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa
Muhammad Abdullahi ne daga gidan mai a jihar Nasarawa
to mallam Muhammad muna jin ka a gurguje menene ra'ayinka
to babban ra'ayina game da abin da ya wuce baya game da yajin aikin nan shugaban kwadugo ya sa
mallam Muhammad muna magana ne akan yadda za a magance matsalar satar jama'a
an yi magana ne kenan
to yi hakuri
game da wannan magana ya kamata a ce an yi koko na an kara sababbin ma'aikatan tsaro ba a yajin ba koko an kare gidan albashi ne da menene ba
to mallam Muhammad Abdullahi mun gode sai dai lokaci ya daga mana hannu za kuma mu ta sa'aya a nan sai gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Za mu so mu labarin wasannin ne yau da labarin kamfanin na jarida wato The Graphic Communication Group Limited wacce ta yi alkawari ko kuma da ta bada tabbaci cewa za ta bai wa gasan cin kofin mata na Afirka goyin bayan ta domin tabbatar da an samu nasara game da abin da managing director na riko na kamfanin transported yake ne ba a yada labarin wannan gasa yadda ya kamata ba amma yace yake akwai kimanin makonni biyu kan soma wasan ranar 17 ga watan Nuwamba kamfanin za ta taimaka domin cusawa jama'a sha'awar gasar hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF a takaice ta bayyanar da sassa daban-daban da shautayin shekarar nan da za a gabatar a ranar talata 8 ga watan Janairu shekara 2018 a ainihin birnin Dakarin kasar Senegal sai kuma clubun kuma sai Atletico Kotoko ta buda wani shagon clubun din a can cikin babban birnin jihar Ashanti inda magoya bayan ta da su samu daman na sayan waɗansu kayayyaki na clubun din a wannan wuri clubun wacce ita ce bayan manyan clubun cikin Ghana da kuma Afirka gabaki daya ta shirya samun wannan shago ne da tattara kayayyaki da waɗansu kyautai da ita clubun ta ciyo domin magoya bayan ta su samu sauƙin samun rigunan clubun yadda ya kamata tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Fasiyanta ci ya ce faufau shi kadai ba zai mutu ba domin kuwa zai yi magana da zai girgiza kasar Ghana da wasannin kwallon kafar kasar sai kuma wannan labari daga wani tsohon alkalin wasan kwallon kafa na hukumar kwallon kafar Afirka take da matsuguni a Akuradi Frederick Kwesi Mensa wadda ke kira da arin tabbatar da gaskiya daga mambobi na kungiyar alkalan kasar Ghana a cikin wannan zamani da ake samun karan tsayi akan abu da ya siffata da juyin juya halin kwallon kafa DJ Drogba dai ya samu shekaru 40 to amma irin kaimin da ya bari ya shahara a Chelsea wurin jefa kwallo a ragar nan yadda yake tsohon dan wasan na kasar Cote d'Ivoire na a cikin wadanda sun ka jefa wa Phoenix Rising kwallo sun ka samu galaba akan Orange County da ci 2-1 sun ka yi nasarar kofin nan na zakaru na Western Conference Championship wannan nasara na clubin din Drogba na nufin za su kara da Eastern Conference Champions Louisville City a ranar Alhamis domin cin kofin nan na USL da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga labarai amma a takaice
to Maryam yanzu nan labarai da dumudumin sa suka ishe mu nan ɗakin watsa labarai dake cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kori Attorney General nasa Jeff Sessions a cikin wani mataki da ake ganin kamar shine na farko da yake dauka domin ganin cewar da aka kira shi a matsayin tankade da rayaya na wasu jigogin wannan jam'iyya ta sa da ake sa ake zargin su da bada tasu gudunmawa a bincike da ake yi na zaben da aka gudanar a shekarar 2016 a cikin wasiƙar barin aikin da ya aika wa shugaba Trump Session ya ce ya soka daga kujerar tashi kamar yadda shugaba Trump din ya umarce shi tun dazin ne shugaba Trump ya tayin wani rubuce-rubuce a shafin shi na Twitter inda yake bayyana cewar shugaban ma'aikatar shari'a Matthew Whitaker ne zai dauke wannan matakin
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.